ka dama damanka. To ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta, ba ina nufin ya zama zaifi ba, a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba. Waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi, kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin Al-Istizkar yace wannan hadisin zaifi. An fahimta ku? A cikin littafin sa Al-Istizkar da ya sharhi muwatta na Imam Malik ibn Anas. A takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta, don haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan ya yi. Sai dai wanda annabi sai ya waitawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma ya yi. An fahimta ku? To bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama. Wa anil mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu. Wato akwai zikirai da annabi ta nadar ai bayan an kammala sallama. An karbo hadisi daga Mughira ibn Shu'bah, Allah shi kare da a gare shi. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin. Annabi ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah, maktuba wadda take ta farilla, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Annabi ya kasance yana faɗin wannan bayan an kammala sallan farilla ke. An gane ko? Ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban, yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah, yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa, ba bayan an yi sallama ba, kafin ai sallama. Yace dan an ce duburi kulli salatin, idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu, yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu, wanda bayan sallama kuma to abin da ya biyo baya ko ba cikin sallah bane ba. Shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan anan guri. Amma dai wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah, shine abinda mafi yawancin malamai suka ce. Wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas, Allah shi kare da gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin. Annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah. Me yake cewa? Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azabil qabri, rawahu al-bukhari. Annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarinka min al-bukhli, daga rowa, kar in zama marowaci, ya kamata in zama mai hannun kyauta. To shi yasa sai annabi ya zanto haka yake, in ka same shi da akwai kan roka ya baka, in ka same shi babu ya maka mai magana mai daɗi wanda ta fi a baka kuɗin, dan abinda Allah ya koyar da shi kenan. Wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. Ko da zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar, to ka faɗa musu magana mai daɗi, magana mai sauki. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. To sai ya kasance annabi in ka roke shi da akwai sai ya baka, in babu kuma sai ya maka magana mai daɗi, ba zai wato ainihin nuna ko sa wuce ba. To wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyi ta. Shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba, kafin ya maka gata kansa yawa gata, dan ya saka ne a cikin taskar sa ta lahira. An bai da ku? To haka sahabbansa su ma suka gina akan wannan, dan haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro, kar in zama matsoraci. Baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu akai, mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri, ina neman tsarinka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab-takwab din nan, wanda kowa ya gaji da kai, so ake ka mutu a huta. Annabi ce ya Allah karka kani irin wannan shekarar. Kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana ɗan shekara 63 a duniya, bai kai arzalil umri ba. To malamai sun yi saɓani menene arzalil umri. Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzalil umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalil umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawansu wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi dan wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa'imtu takalifal hayat wa man ya'ish 80 haula la abalaka yas'ami. Yace kai na gaji da rayuwar nan, duk wanda ya kai shekaru 80 ko ko shakka babu sai ya kosa suka ce to shekara 80 shine arzul umuri ga kuma wace na cewa ma'a 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa tirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al kaddain ka khatti murta'ish al kaffain murta'idi fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al qana fi labbati al asadi wa qul liman yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al umri wal mudadi wannan ne kai shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'fu fi jasadi gaba daya sai rauni ya shiga kowanne sako daga cikin lakkan jikina wa hammani da'fu rijli rashin kwarin kafafuwa na ya rinka bani ta kai wa tirabu yadi hannuna ma rawa yake baya tsayawa wuri guda idza katabtu fa khatti khatt muttarib ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne ka khatti murta'idul kaffain murta'idi kai ka ce mutumin da yake karma ne saboda sanyi yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman imamaki yadda hannuna yanzu baya iya rike alkalami min ba'da hulil qanafi labbat al-asadi bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu wa kulli man yatamanna tula muddatihi fadawa din mai gurin dogon rayuwa kace da shi hazi awaqib tula al-umri wal mudati wannan dai shine karshen dogon rayuwa din shine karshen dogon kwanaki da za a baka karshen cikatika shine me shi kana sai to arsal al-umr kenan mutun ya kenan ya saba abin da zai wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al-umri wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umri Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arzal al-umri saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya ina neman tsarin ka daga fitnar duniya wa a'udhu bika min azabil qabri annabi na fadin wannan a karshen sallah rawahu al-bukhari wa an thauban radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara allaha thalathatan Sauban Maula Rasulullah yace annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama istaghfara Allah salatan zai ce astaghfirullah 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 wa qala sanan sai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram duk wannan sunnar annabi kenan in kai sallama wannan rawahu Muslim wa Abi Hurairah radiyallahu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi kale yace man sabbaha Allah dubura kulli salatin wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah salatan wa salatina 33 wa hamidallahi salatan wa salatina yace alhamdulillahi kuma 33 wa kabbarallahi salatan wa salatina kuma yayi kabbara Allahu akbar 33 fa tilka 99 idan ka kirga ya zama 99 kenan ku wa qala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya fadi wannan a cikon na 100 din tare da wadancan 99 din ghufrat lahu khataayahu za a gafarta masa kurakuransa walau kanat misla zabadil bahri koda sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abin da yake na bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi ko ba lada to kadim na ilama amilu min amalin fadalna wa ba amma kira wannan kuma mutum ya ruwaito shi yace walau kana lam misal zabad al-bahri haka ya fada a wannan hadisin رواه مسلم وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير أربع وثلاثون أو رواية وتزيف سبحان الله 33 الحمد لله 33 أما الله أكبر كما سيئي وتثلاثين دقود سينا تكون دريدين أي مكان يتكى دريد لا إله إلا الله سيتكى ركبرة تدما وتدريدين وأن رواية إتما تتفتح وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنكر أولئك معاذ بن جبل النبي ياتي لسي أوسيك يا معاذ ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada'anna dubura kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i bi sanadin qawiyyin a wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya mu'azu wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'adh. Annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya Mu'adh. Wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai Mu'adh. Yanzu Mu'adh yana bukatar sai Annabi ya masa rantsuwa, amma bushara ne dan ya bashi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi filiya karfin magana. Kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi at-tawkid shine inna. Ga kuma lamul muwatti'a lil qasami, dan ana kaddara kasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana. Wallahi tabbas ni ina kaunar ka Mu'adh. Kai akwai rabota a cikin wannan batun, ina kaunar ka. Da Mu'adh yayi haka sai ya ce wa ana uhibbuka ya Rasulullah, ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah. Kala sai annabi ya ce fala tada an taqula dubura kulli salati, kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah. Wannan baya cikin naku, ina faɗa muku wata riwaya ne daban dan wancan riwaya ce, amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko. Ka ce rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, kaga san an ce allahumma a inni ala zikrika, nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, dai ne ma'ana tana koma daya kuma shi ma sahihi. Wa an abi umamata radiyallahu anhu qala, an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubra kulli salatin, wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla, lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut, ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutuwa. Mutuwa ce kawai ta tsaya ta kifata ma lokaci da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa zada at-Tabarani, a riwayar Tabarani yace wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu, amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya. Wa an Malik ibn al-Huwairis, an karbo daga Malik ibn al-Huwairis kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, kaga fikihun Ibn Hajar kenan. Wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko, amma sai kawo shi a ƙarshe. Me yake nufi? Yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a ikama, a tsayuwa, daga hannu, karatun Fatiha, du'aul istiftahi, sai ruku'i, sujada, abinda ake fada a ciki, tahiyya, bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in, dukkan su faɗi faɗa ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah. To sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli, wato duk kuyi wannan gaba daya. Ibn Hajar abinda yake nufi kenan a fakaice, duk kuyi wannan gaba daya, sallu kamar aitumuni usalli. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah ya kare daga gare shi, an karbo daga gare shi ce annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jam, in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a kishige dai. A lokacin Imran ibn Husayn bai da lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyar ka kalau, ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babi zuwa inda muka tsaya, a maganganu da ayyuka, wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama. In dai sallan farilla ce haka za ka yi ta, to sai ka samu uzuri na baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wancan sharuɗin. Lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka iya a zaune. Zama in ya fuskara ka iya a kwance, yana nufin tunda an ce kai zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara kai a kwance, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri. Sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su, in ka samu uzuri fa an yafe yo, aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hanzari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki, na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum. To sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani. Sai dai wannan riwayar fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فتى ونمر الله فيها صلى على وسادتنا وانده إذن يزوين سجدة سبود بايا إيكي بوشن ساكسا سيئة وكوفل وسيئة وكوفل وسيئة وكوفل وسيئة وكوفل fara ma biha sai annabi ya jifa da wannan fula wa qala yace dake salli alal ard in istata ki sujada akan kasa in ka sami iko wa illa fa aumi iman in baka sami iko ba fa to kai nuni kawai Allahu akbar ka dan sunku ya haka ruku'i kenan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd Allahu akbar ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo cinka ba yayi saboda kana da uzuri amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba in ka sami iko ka kugo cinka kasa in baka samu ba fa aumi iman take imani wato nuni waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika sa'ilan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i rawahu al-bayhaqi bi sanadin qawiyyin imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi lakin sahaha abu hatim waqfahu abu hatim yace hadisi ne mawqufi abinda yake nufi ba maganar annabi bace maganar jabir ce sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce annabi ne ya faɗe shi ba wai mawqufi bane mawsul ne banda imam al-bayhaqi ma at-tabarani ya rawaito haka al-imam al-bazzar da sun rawaito shi to wannan agurguje shine karshen wannan babu sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi assalamu alaikum za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaje saboda lokaci ba zai yi abin nan mu ba mukan dade da yawa haka dan haka zamu takaita akan guda biyu kuma yau kun sa akwai wazi kuma dan saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi da karatu sai mu bayar da wadataccen lokacin da zamu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu nace a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba to sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari wa qala ana akthara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abin da suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama aga da ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya fuskar ta sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin abinda suke nunawa tun da dai na kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine aka nuna halaccin yana yi ta daman yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta ban iya ka dauke mu wannan littafi jiya wani dan uwa idan ba kuma ta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aba mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ce Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya yace ta cikin littafin fitar bari ne sai yau ya zo da shi to ya je ya yi muradi'a ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila tun a jiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu dan haka sai ce je ya dubo ni ma na koma gida kuma sai na sake dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila ya saba jihurin malami akan wannan ko kuma dogarin sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salama ina fata an fahimta ku Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal'arabi wal'gulamin lazi lam ya talim babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an yantar da shi ba wal maula ko bawan da an yantar da shi wa waladil baqihi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko kuma za a bi shi ba an gane ku wal a'rabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi zalla ko za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babi hadisan da ya kawo a kasa yana da duk ana iya bin su an fahimta ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada ce Qur'ani ba tana ba shi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibnu Hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a musannam na Abdurrazzaq la ya ummul gulam hatta yatalim wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai ce wa isnaduhu da'ifun wannan hadisin da'ibi ne yace wa kad akhraj al musannif fi ghazwat al fath Imam al Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwat fath makkah ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasri Allah Amr ibn Salma annahu kana ya ummu qaumahu shi Amr ibn Salma ya kasance yana mutanen salimanci wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara 7 وقيل ولن سمع لمن سكت إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل إنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إمام البخاري بيكاو حديث عمرو بن سلمة بأن نقولن يكفى حجرتي سبودا ما أعواتو إمام أحمد بن حنبل بيكفى حجرتي ونا حديث با وحنزلن سكمشيني ويتيوى ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadin su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi ne annabi ya ce ku nada wanda ya bi ku karatu da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka saki daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku وكيف الاحتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal ibnu hadar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta idda ba za ta idda ba dan san al-qur'ani idza nakatum mu'minatun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famasihuhunna wasarrifuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta ba za ta kaba ita ku za ta kaba to dan haka wancan ma shine za ta kaba kuma ta kaba za ta shine wata fata da kwana goma arba'a shurun wa ikra kaba ita ku a sai hakuri kuma ai sai a cigaba kuma ai bai kamata ku tun ko maka wani ya ku mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira kana wazir abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kallara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kallara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo ayi ta yayin sa ya dawo mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbata
farkon katin da saya wanda aka ba fara ne ta wannan da jira ka fara ne ta farkon katin a cikin bayanin da muke yi game da su kake cewa tsawari irin wannan nawarin sai banda ku ba wa farkon
amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne wannan magana ala kulli halin wannan karkada mu bai zaka saurara ba ni kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiyya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kadai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qawmin ala qawmin kar ku damu akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba ka cikin nan gurin ba don na ta nadesa a nan gurin da za ku shiru mu je karshen menene alkanut din tun da yanzu ko rabin alkanut din ba mai wata kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin alkanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yanayi a bayyane na'am وعن سعد بن طارق الأجلعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود أنكر حديثي دقى سعد بن طارق الأجلعي shi sa ibn tariq al-ashja'i kala yace qultu li abi nace da mahaifina ya ya mahaifin nace shine tariq al-ashja'i kina innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba yin sallah bayan annabi wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abubakar wa umar haka bayan umar dan khattab wa usman wa ali duk kai sallah bayan wadannan annabi da halifofin sa hudu fa kanu yaqnutuna bil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi kala sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdad ai wannan bid'a ne muhdad kagaggen abu ne yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud din banda Abu Dawud wato yana nufin Imam An-Nasa'i wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin haka al-Imam As-Sahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa ke bantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanu a cikin ta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara a kai shi ne hadisin baya na Anas dan Malik wanda yake cewa annabi bai gunce bayan alqanut a sallan asuba har ya bar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne hadisi ne dai alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar kafin mu samu kai na alwitr shi ne alqanut na nawazi idan wata musiba ta sauka ko idan ya nufi yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asuba da ita kai kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an karshe bayan ya dago da garku kun gane ko wa anil hasan bin ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatul aquluhunna fi qunutil witr al hasan ibn ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatul annabi da ya mutunta tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi أقولهن في قنوت الوتر وان النظر رنك كرن تاسو على قنوت نوتري انغانيكو واتو إذن كانوا شفا إيد وتري إذن كانوا وتري تركا انكرشي تو إذا كي القنوت وان نيانتا بطا تكين سنة النبي هنا يي كل يكي با كل با با كل يكي با وطرانا يكي يمترن سهكا نمبا القنوت وطرانا يي القنوت تو إذن يتاسين القنوت دن غا تكين إرن أبندا النبي يكو يرمي القنوت دن يبدا اللهم هديني في من هديت وآفني في من آفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من وليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي sallallahu ta'ala ala nabi. To wannan
imma kuma warkaswa daga azaba, warkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani biman tawallait, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyin su. Wa barik li bima atai, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki. Wa kani sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka. Wa innahu la yadhillu man walaita, lalle duk wanda ka jibanci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba. Wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fituna fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunƙasa. To wannan shine ɗaiɗai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan. Wannan alkanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alkanut na cikin mutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallar shi fa'ida mutri, a mutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alkanut din na dazu da wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alkanut ko na cikin mutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun bayyana ko kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nafsi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaimah bi ziyadati la man jaminka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba, bayan ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jaminka illa ilayka, la man jaminka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An fahimta ko? Wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kake mala? Eh. Wannan kali da ake cikin sallar alkanut, ko cikin wato addu'o'i na alkanut, sauran kalmomi da ake karawa, da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan, akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba, cikin waɗanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamin suka kara kalmomi. Waɗanda suna ganin jaizanci tun da sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matuƙar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita, kar ka kara wani abu kai. Dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga cikin wannan kalmomi. Waɗansu kalmomi ne mujmal, mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Babu da haƙuri. Ba na ce ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wani bai haƙi ya ni bin Abbas. Abdullahi dan Abbas. Kala yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subhi. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni, sai ce wa fi sanadihi da'fun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Malaman hadisi suka kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka tafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa, dan ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza, to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da zasu kara fayyace mana wato ma'anar abin filla filla dake dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh al-Albani ya ce al-qunut fi salawati al-khamsi lin-nazilati, yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati, dan wata musiba da ta sauka a iya ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, kanata fil rak'atil akhirati yanayin alqanut a cikin rak'an karshe ba'da ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan alqanut wannan hadisi imam al-bukhari da imam ahmad bin hanbal sarwato shi wa kana yajharu bi du'a'i ina tambayar da zuwa wani kitaba zai bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'i annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanut din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma imam al-bukhari ya ruwaito haka imam ahmad bin hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan alqanut din wannan riwaya kuma imam ahmad bin hanbal da imam at-tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da biye ke addu'a din ita kuma wannan riwayan imam abu daud da imam al-hakim an-naisaburi sun ruwaito ta kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati kun fahimta ku idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya yan umma musulmi da suke Albania yan umma musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa ne musu addu'a a cikin alkanun a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma za mu yi alkanun su nan ne bayan an dago daga ruku'i haka ne ko bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun alkanun su a bayyane kuma mu a bayan su sai amin duk ga hadisan annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai na su wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa da haka sai muhammad salih bin samil ya matsalan ba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai tona da kyau to ina zuwa ai ban kara sama wa kana yaqnutu fi salawatil khamsi kulliha yana yin alqanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan abu daud kenan da darqutu lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa allahumma anjur walida bin al-walid wa salmata bin hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina ka sini yusuf allahumma al'an li hayyat wari'ilan wa zakwan wa usayyatu asatillaha wa rasulahu cikin irin abin da annabi ya rinka faɗa thumma kana yaqulu idza faraga min al-qunuti idan ya kammala al-qunut din sai ya ce Allahu akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda an gane ko to wannan al-qunut kashi na farko kenan al-qunut kashi na biyu kuma na witri fa kana yaqunutu fi raka'a fi raka'atil witri ahyanan yakan yi al-qunut a cikin raka'a ta witri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i ina tambayar ka ta dazu wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i in dai a cikin witri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam at-Tabarani haka Imam al-Baihaqi haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallar mutri ko a cikin raka'ar mutri yana yi ne yace kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku to kaga shine an sa tambayar ka ta dasu to da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin mutri yanzu kenan alqanut irin nawa muke da shi biyu imma alqanut inda nazila imma kuma alqanut na me na mutri wannan su kadan tabbatatun alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam imam zai daga hannu mamu za su daga hannu idan daga hannu kuma ba a shafawa daga hannun kawai za a yi idan ya gama sai ya sauke shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam
malam kanu jiya san gurbin da nazari kuma bayani dan zai yi addu'a ala kauli
eh
kaga sai bayanin da yake addu'a ake kawo kin ka cewa idan annabi da yake alkanu ala kauli sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanakan kan samu shi sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kar ayi alkanu ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta falala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa to idan ya zama to sai shahada ce idan mutum yayi kaman ya tura wannan matsayin wannan shahada ke na ko kuma ya to malam wannan bayanai guda biyu sai a warware wannan
tambaya sai mai kyau cewa idan mutum annabi ya bada labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi da ta tsira daga annabi yace da tan annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayi alkanud dan Allah ya dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan sai ka ce da a cikin alkanud me yake yi addu'a addu'a ne take shine abin da zai ce maka addu'a ibada ce lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an samu ka ba domin cikin waɗanda annabi ya alkanud akan su ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'a annabi an karba kenan da an karba addu'a da ya musu da alkanud da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta ka fahimta ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta da haka Allah yake cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abin da annabi ya yafi masa amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika wa annabi yake da shi bayan ya yafi masa ashe ibada ce kun fahimta da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan yayin shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu tun dole sai ya mutu
me ne kike mun kawo shi sai addu'a na wannan aya
in ji hadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ji hadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen to wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana ba shi lokacin sa yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abin da ka taba sani a matsalan sai ka faɗa sai kullum mu tsaya kan hadisi da yake zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani ya tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fata da magana ta fiqh ba tun da magana ta tauhidi kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fiqh muna kokarin ya zamu mu fayyace abin da ya fi littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh to haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zamu matsa nan ba zamu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an fadi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam
dangane da bukuri wannan aya din da bangaren sunayarsa malam na kan ga kaman maza akwai maza haba guda maka maza da zuwa Muhammad
eh
da ba kai ka ga ba ke ma wanda ya karɓi sun ba kuma to dole da sai ta kake da kamar shi
shi ne ai
kamar da zai cikin shi karan na to akar maka dawo ya ta kake nan su
a'a yo idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da talibai Imam Malik su duka basu sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa ba sai dama fatawa Ibn al-Qasim sun sabawa Malik sai yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawa Ibn al-Qasim ne ba na Imam Malik din bane ba amma yace zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littafin da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu dahirin bayani kaga littafin az-zakhira na Shihabuddin al-Qarafi juz'i 12 ne akan mazhabin malikiyya ne a cikin kitab idan nace qala fil kitab ne shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai kace qur'ani qala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan idan nace kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana imam malik ya kawo magana shafi'i yace dai shafi'i yayi karatu wajen malik ya kawo wannan dalilin mun ne yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadasun da me da asbab to ahadasun din nan sune me albaul da alghaiz da me nan da me da almazid da me alwali da me kuma shikenan sun gare to asbab ba annau mutaqilu dawai da tikarta to idan ka koma cikin zakira sai ce ma abinda ke warware alwala guda 25 ne kuma malikiya yake guda 25 kuma malikiya kuma ya cije su dai bayan daya har sai ya kai maka suka to kaje kenan ce har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan mun girkar sa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarukan Allah ya fahimtar da mu menene daidai mai aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullum ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan kaga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullum ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya ka ga wani magana da tafi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan magana mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin muna masa magana ka bada magana yayin wannan ai ba da dalili ai wani ma da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah ji mana gaban ka sa cewa me matsala ta shine ina da zafi wajen aron littafi abun da ya faru shine tahaddufan bi ni'matillah ba al-fahari ba tahaddufan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da ke a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littafin mutum ya samu sakamakon wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 15,000 to inda na bari sai na zo nan na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idan yaje fatar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya saura ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan baiwa aron littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci amma a shirye nake ni kai na wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum a littafi zai leko wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba dukkanin na iya faruwa da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take sai da hankali hankali waɗanda suke sun tafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gura hankali hankali saboda murka amfana da su gaba daya insha Allah ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أقل وحديث لك أبو هريرة الله ذكر يدعى قريب يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا سجد أحدكم إذا انت ينكو يتاتي سجد فلا يبرك كما يبرك البعير كري دوكا إرن يدرى كميك دوكاوا walliya za a yi daihe kablar ku ba ta yi lalle ya saura hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa ya yi ku a kare da hussalatu malaman hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi Ibn Hajar yace wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibn Hujr. Wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin Wa'il ibn Hujr. Wanne ne hadisin Wa'il ibn Hujr? Gashi nan yana tafiya. Shi Wa'il ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, naga annabi tana da amincin tabbata gare shi, idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Yace idan annabi ya tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa. Akhrajahu al-arba'atu. Yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Sai yace fa inna lil awwali shahidan. Hadisin farko banda wannan din, hadisin Abu Hurairah kenan, shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar, daga riwayat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Sahaha Ibn Khuzaima, Ibn Khuzaima ya inganta shi. Wa dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan. Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan, kuma ya danganta shi zuwa ga Ibn Umar, bai ce annabi ya ce ba. Da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce. Wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr dhaifi ne. Abin da yake tabbatacce, idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka. Ba gwiwoyi ake fara kaiwa ba, hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi. Wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da yake akai gwiwa kafin hannu, hadisi ne wanda yake dhaifi. Wancan kuma hadisi ne sahihi. Ga shaida daga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi. Abdullahi ibn Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu, wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah. Akan wannan
Allah. Yau mutum ya fara kai hannayensa kun duwoyi ne. Allah kamar shi ne da kun yake kaza
an duna. Ai mun buga misali je ne ko sai karan je ko? Muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda kun yake duka. Idan rakumi zai fara kaiwa me wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa? Gwiwa. Gwiwoyinsa yake gurbana da suwaka. Ta annabi ce kar kai haka. Wato kai ne zaka fara kaiwa kenan? An zaka fara kaiwa. Wannan matsala ba wai so ba ta zo ba ce ba, matsala ce tsohuwa. Sai Ibn Taymiyyah, sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake fara kaiwa, musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi qari ibad. Shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin gwiwa kafin hannu. Shi a fahimtar sa kenan, amma shi da hadin sa kenan, gashi malamai sun saba masa. Na'am. Hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo su ba tare da sanadi ba. Ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi, hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya, amma tun daga farko har ƙarshe, ko a farko an shafe daya zuwa biyu, ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi. Imam Bukhari yana da malamansa kamar su Abul Yaman, kamar su Musaddad da sauransu. Taimakon yace haddathana Musaddad, an gane ku, sai ya kawo malamin Musaddad ya cire Musaddad din, ya zama mu'allaq kenan. Haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi yace qala rasulullahi ba tare da sanadi ba, haka hadisi ya zama mu'allaq kenan. Shi ne Imam Suyuti yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq. Wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa ƙarshe ne, shi ne mu'allaq. Wa bil hadisi za kathirun fallazi ata bihi bi sidatil jami' khudhi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinu. Yace shi hadisi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih al-Bukhari, amma sai dai kashi biyu ne, amma dai Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sidatil jami' da siga wanda ke nuna tabbas. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza, amma kuma ya kawo shi bi sigati tamrizi, wato siga da ke nuna rashin tabbas. Yace ya ruwaya an ruwaito annabi ya ce kaza, kila an ce wai annabi ya ce kaza, hujjiya an hikaito wai annabi ya ce kaza. To wannan ita ce sigati tamrizi a wajen malaman hadisi, siga ta rashin tabbas wajen bada labari, abinda kake kila, wato kila wakala kenan, ba tabbas. To duk hadisi mu'allaq da Imam al-Bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas, yace qala rasulullahi kaza, to wannan khuzai sihhatahu an al-mudafi an, qa'ida ne sahihi ne a wurin Imam al-Bukhari. Ka fahimta da kyau? Wa ghayruhu da ya kawo ba da sigatil jazmi ba, bi sigatil tamridi da if, to ya zama hadisi dhaifi. Amma wala tuhinhu bai zama dhaifun shadid ba, da'af wato gairu shadid kenan. Wannan shine abin da Imam Suyuti ya tabbata cikin al-Baiti Suyuti fi Musalah al-Hadith. Wannan da karanta muku baitocin su. Eh? Ban gane ba. Kamar ya wajen dagowa? To wajen miƙa daga sujuda ya danganci ina zaka. Ba haka bane ba? Idan zaka tafi raka'a ta uku ne, ko zaka tafi raka'a ta biyu, kaga an halatta maka sujudatul istiraha ko? Wanda ai zaka dago sai ka zauna. Sannan sai ka tashi. Wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda biyu. Ya dunkule su, ya dogara akan su haka ya miƙe. Sallallahu alaihi wasallam. Abin da ake kira al-ajm. Hannayensa guda biyu zai dunkule su haka, ya tsora su haka, ya dogara akan su, ya yunkura ya tashi. Ka fahimta ne? Tunda da'ifin ne gairu shadid. Duk da'ifin da da'ifancinsa bai tsanni ba, to ana kafa hujja da shi, za ta tsawa bil mutaba'ati wa shawahid. Idan ya sanu mutaba'ati da shawahid. Ta yi a wurinsa shi bai cika sharadinsa ba. Shi Imam al-Bukhari a cikin sahih al-Bukhari fa ka'ida ce yake daban. Wanda bai bita cikin sauran littafansa ba. Ba wai ko na hadisi da ya inganta kawai ba, ko ya inganta sai an cika sharadinsa shi. Akwai sharadda da ya gindaya masu tsanani wajen ruwayan hadisi. Duk hadisin da ya kaucewa wannan to ba dai cikin sahihi ba. Ya iya kawo shi cikin adabul mufrad, ya kawo shi cikin juzul qira'a khalfal imam, ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko as-saghir ko al-awsat da sauran littafansa. Amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba. Ba laifi ne ba wannan. Wannan ba ma bai bane dai ya kawo shi sigatul jazmi. Mun kuma ce duk hadisin mu'allaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sai hadaf. Sahihi ne. An gane ku? Wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi. Yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama, agwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu, wal yumna ala al-yumna, ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama, wa aqada 53, sai ya kulla 35. Wani kirgi ne a wajen Larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu. Sai ya kulla 35. Ya ne 35? Sai ya kulla 35. Yadda suke kulla 35 shine haka. Idan mutum ya maka haka wato 35 kenan. Wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tahiyya. Wannan dan ya zanna miƙe wannan na haka. Ya kulla nawa kenan? 35. Wa aqada 33, wa ashara bi isbihi as-sababa, sai ya nuni da dan yatsan sa manuniya din nan. An gane ku? Rawahu Muslim. Wannan Imam Muslim ya rawaito. Wa bi riwayatin lahu, a wata riwaya ta Imam al-Bukhari wanda ba wannan ba. Ta Imam Muslim kai. Wanda ba wannan ba. Qabada asad wa qabada asabi'ahu kullaha, sai ya kame yatsunsa gaba ɗayan su. Wa ashara billati talil ibham, sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa. Al-ibham shine wannan. Wannan kuma as-sababa, wannan al-wusta, wannan al-bunsar, wannan al-khisar. Al-ibham wato idan ya kame yatsunsa haka gaba ɗaya, ya dunkule su haka, sai ya nuni da wannan. Allati talil ibham kenan. Eh? Akan gura, akan kin yi ma ya tabbata shi, ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka. Zai karkata dan yatsunsa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba. Amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsunsa. Nan gurin ma yace tarikul isba'i fi tashahhud, karkata dan yatsa a cikin karatun tahiyya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra, annabi ya kasance yana timfida tafin yatsansa na hagu, ala rukbatihi al-yusra, akan gwiwarsa ta hagu. Wa yaqbidu asabi kaffihi al-yumna, sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkanin su. Wa yushiru bi isbuhi allati talil ibham, sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi ma wato manuniya wanda yake bi babban dan yatsa, ila al-qiblati, ya nuna ya dinga kallon al-qibla. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam. Kun bayyana da kyau? wato zai jinke waɗannan yatsun ya haka wannan yayi nuni da shi ya rinka kallon alƙibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idan sa na kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wada ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta wal ya kasance idan zai yi nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya tsora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa na nuni ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihima kenan ya mai da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna daura haka manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa'a isbahu yuhalliquha yadhu biha wa kana rafa'a isbahu yuhalliquha yadhu biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsan sa kuma haka wato yuhalliquha yana motsa ta to wannan motsa shi ne malamai suka yi sabani dama da hagu ko kasa da sama yuhalliquha annabi ne yana motsa wannan dan yatsa din yadhu biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'in sa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da zai sallama sannan zai mayar da hannun sa yadda yake ya rike yan yatsun sa mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkada ta tafi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya faru zalika fi tashahhudin jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsunsa guda biyu wato sai sa yan yatsa guda biyu har kamar haka kenan guda biyu sai annabi ya ce da shi ashid mayar da ita daya wa ashara bi sababa yana nuna mata ce haka zakai da daya zakai sai mutum ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jike su duka guda uku babban dan yatsa ka daura kan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance kai nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka dake wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne dake duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan jiyan su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayen ku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum kai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce da kuma ai hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalan rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko da zo wani bawan Allah ya ce ya binci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka ga da kari wani lokacin a can ka wa bukhari kamar yadda yake na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da Allahumma din ba da sauransu. Allah ya tsire da mu zuwa ga abin da yake shine dai wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai yi bin mai natila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taktalifu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku. To me ake nufi da kar ku saba wa limaminku? Idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta, to sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan da la taktalifu ala imamikum? Ba a nufin cewa la taktalifu ala imamikum fil niyya, wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba wa limamin wajen mai niyya, da haka dole kai irin sallar da shi zai. Wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su isu su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla. Kuma abinda al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ke cewa akwai tanakuzi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba, kuma muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ibn mai farilla, yace mun yi tufka da warwara. Yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla yabi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba, kowa niyyarsa daban. To idan haka ne dan mai shi ma mai nafilan zai bi mai farilla, ainihin ma sallar ba iri ɗaya bace, kowa niyyarsa daban. Ina ba da kun fahimta? Kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salima, wanda ke wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Amr ibn Salima yaro ne yake kira shi da ko bakwai, kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi. Annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida, in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani. Ya ce aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani, kuma ni ne yaro don shekara 6 ko 7. Sai suka rada ni in zama ni ne limamin fasa salawat. Ya ce har ina sallah wani lokaci ma rigata ba ta da tsawo, idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya. Sai wata mace ta zo ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin. Yace sai aka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa. Yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci. Hadisi yana cikin Bukhari da cikin Muslim, sahabbai suka yi wannan. Da annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah, suka duba cewa ba wanda ya haddace Qur'ani irin sa, gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7. Kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila, su kuma suna farilla suka bi shi. Wai da cikin Bukhari da cikin Muslim. Hadisin Mu'az ba sai mun sha mai tashi ba, ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf. Ko san salatul khawf, sallar tsoro, ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida. Idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallar cikakkiya, idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru. To annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallar tsoro ta kasaru. To ita salatul khawf din nan tana da suffa daidai har guda 6. Daya daga cikin siffofin shi ne wanda annabi ya yi ta aikace sunnanta mana mu yi, ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas a samun rabin sojojin su bihi sallah. Idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam, su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye, su yi sallama, su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa don su sauran rundunar sojojin, su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi. Idan ya ƙara raka'a wanda yake ita ce ta ƙarshe a wajensa, su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi. Idan ya zauna ya sallama, su kuma su tashi su yi mai su cika. Wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda 5. A 6 ta biyu daga cikin siffofin, ya halatta liman ya kasa sojojin gida 2 ya kira waɗannan su zo ya yi musu limantin sallah raka'a 2 cikakkiya, ya yi sallama su yi sallama. A tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a 2 ya sallama su yi sallama. Lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu, shi ne yake yi nafila yake yi, su kuma suke yi. To kuma ya musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya. To kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma? Ga ga wata magana kuma. ko fa mai
misali kaman misali abun bayan mun sallama magriba sai na tashi da rafa a juna kina amma ina fita sallama magriba don wani wani ne ya maka wannan
kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya da dubi yake cewa wadansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai aga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abinda dai annabi yake yi wadansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai ya juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga wadansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canza wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake a haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla zaka iya canjawa fil amr sa'a amma i'tiqadin canja wurin yana da wani matsayi to anan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an tago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yin kurwa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai ƙara hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya tago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yake ba da aka gama sallah sai annabi ce waye ya magana dazu sai kowa ya shiru sai waye sai ya magana dazu ne sai kowa ya shiru da ya mata yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abinda na faɗa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai annabi ce na ga malaiku 30 da doriya suna rigengeniya wa zai riga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tahiyya yau kuma zamu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qal idha salla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه أنكر بها حديثي لك عبد الله بن مسعود الله شكار الداء قريش عبد الله بن مسعود يشي سوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musahabbai iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya waywaye mu fa kala yati idza salla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillahi idan ɗaya daga cikin ku yayi sallah zai karanta abinda zai karanta a tahiyya ga abinda zai ci at-tahiyyatu lillahi was-salawatu was-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنسين لفظ انتهي لما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأمر تسها بيس لنكفتا دا تن أبن سكيه وسنا أنفاني دونو لفظ إبا والنبا إنسان يصلى تيس لنكتوا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل كان النبي تي ا ga abin da zaku fada at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat zuwa gaci wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida, wannan ɗaya ce daga ciki, kuma wannan ita ce mafi ingancin siga ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi ku ji, dan ku ji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi. Dukkaninsu dai wanda mutum ya iya sai ya yi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da makaranta a littafi, kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiya. Idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya a kai wajen ruwaitowa, sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba a nan cikin littafin Bulughul Maram. Ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke faɗa, wa huwa bayna zahranina, muna fadanta ne lokacin annabi na tsakaninmu yana nan da rai. Falamma qubida, yayin da aka karbi rayuwar annabi, kulna assalamu ala nabi, sai muka rinka cewa assalamu ala nabi, wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, sai sai me assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Don haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabi, sai dai ka ce me assalamu ala nabi, saboda annabin baya nan. Lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka, an fahimta ko? Duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce a ya halatta ka faɗo ta din a halin yanzu, amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani, annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani. Fa kana yaqulu, ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji wannan lafazin sun sha babban da wancan, wannan tahiyar Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas kenan. Imam Muslim ya ruwaito, haka al-Imam Abu Awana, haka al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa, haka al-Imam An-Nasa'i a cikin littafin sunan, dan haka shi ma hadisi ne indantacce. Idan ka iya wannan kai ita ma ta yi. Na uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya, naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya, yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع أن نقول. قال ابن عمر يتي زدت فيها ني سينك آل كلمر وبركاته وانت نجيت لقوجة من سهابين وانت جيكم يا جيت نيبا جيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له, a nan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun ji da kyau ko? Lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullah ibn Qais, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati, idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu, inda ya zanto a zaune a cikin sallah, ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum, yazanto yana daga farkon abinda mutum zai faɗa a halin zama, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kun bayyana ku tahiyyatu biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari, yace annabi da kansa ya koyar da mu, yace kuce kulu kuce at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيا تشدة تكرشي ودى أكجد جبايكين قائشة رضي الله تعالى عنها تتي من ذا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودنن سوني تبتت نلفظا كراتن تهيا ودن دسك إنجنت دقبا كما ذا الله صلى الله عليه وسلم كون تيم كون بيم كون بير كون تيد كون نوكي سكي ونن تهيا الكتاي أم فايتكو النبي صلى الله عليه وسلم يكن نو أنتاو متاني samfuri samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi mun sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyanta ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace summa li yatakhayyar min ad-du'a a ajabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fiqhun da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yace kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alayna at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alayna at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wannan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance me hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kin hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina wa yafrada musu su ba su da wata wasiƙa cewa wani ya ji manzo Allah ce a'a mu mun ji manzo Allah ya ce kai sai kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai su gwanin hawa in huwa illa wahyin yuha da haka magana su tabbata ce cewa tahiyya farilla ce wa li muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam allama at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiyya kenan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhud at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillahi zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam wato Malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisin amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da yin samu kasir kuma zai ji su gaba daya har ya iya ko yana ji da kasir har ya rubuce ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma balle sana kuma tahiyya ba karanta tahiyya bai yadi ana sirranta ta ne wa alaikum salam
to madam ya dogara wajen da kuma ta sauka ta tahiyya yadda idan ba yi shi ba a ne yake da tafi
zai zo a cikin sujudus sahwi zai zo a cikin babi na sujudus sahwi idan mutum bai tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi sunnata ayi wannan sujudus sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mime sujudus sahwi ka fahimta da kyau kada ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus sahwi farin lama ana yin sujudu sahawi. Akwai bambanci kuma tsakanin farilla da rukuni. Rukuni shine sujuda ba ta tsakar gare sai kayi shi dole. Ka fahimta ku? Abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me? Farilla. Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu. An karbo hadisi daga Fadala ibn Ubayd ibn Nafis ibn Qais. Ana yi masa alkunya Abu Muhammad al-Ansari. Ka san ita